Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tushen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji takun saka da ake yi tsakanin kungiyar 'yan jaridu reshen jihar Plateau a Najeriya da jami'an tsaro, sai kuma batun fasa bututun man fetur da yake ƙara tsananta a jihar Rivers. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya, shirin da ke fadakar da al'umma kan matakan da za a iya dauka na shawo kan matsalar yawan hadura akan hanyoyi. Sulaiman Muni Barma zai gabatar da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Turkiya ta nemi izini a jiya Litinin daga Saudi Arabia ta binciki ofishin jakadancin Saudi Arabia a Istanbul domin gano dalilin bacewar wani dan jarida na Saudiya da jami'an Turkiya suka ce an kashe shi a cikin ginin ofishin jakadancin. Yarima Muhammad bin Salman ya faɗa a makon da ya gabata cewa a shirye Riyadh take ta tarbi gwamnatin Turkiya kuma ta bata damar ta binciki ofishinta, saboda babu wani abu da take boyewa game da bacewar dan jaridan nan mai shekaru 59 da haihuwa da ake kira Jamal Khashoggi. Sai dai ba a gano nan da dan ko jami'an Turkiya sun samu izinin shiga ofishin jakadancin Saudiyar bayan sun nemi izinin yin hakan a jiya Litinin. Jami'an Saudiya sun ce zargi da masu binciken Turkiya suke yi na kashe Khashoggi ba shi da wani makama. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce tilas ne jami'an Saudiya su fito da shaidar da ke nuna Khashoggi ya bar cikin ofishin jakadancin bayan ya isa ofishin a ranar Talatar da makon da ya gabata, wanda ya je nan ofishin jakadancin Saudiya domin neman wasu takardun daurin aurensa da yake shirin yi. Kasar Kamaru ta fara kirga ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasa na ranar Lahadi, wanda jama'ai da masu sa ido na ƙungiyar tarayyan Afirka suka kwatanta da mai inganci. Hukumomin sun ce an samu 'yan matsaloli nan da can da wasu rigingimu masu alaƙa da zaben, amma dai ba su da wani tasiri akan sakamakon zaben. 'Yan Kamaru sun koma bakin aiki a ranar Litinin, wuni guda bayan an kammala zaben shugaban ƙasa. Yayin da ake jiran sakamakon zaben a hukumance nan da makonni biyu masu zuwa, hukumar zaben Kamaru ta kwatanta zaben da cin nasara. Eric Esos shi ne babban daraktan mai kula da zabe a hukumar zaben kasar, ya ce an yi zaben cikin ruwan sanyi a wurare da dama a yankunan masu amfani da harshe Ingilishi da ma Faransanci. Ya ce an samu ƙananan rigingimu a wasu rumfunan zabe da ya sanadiyar cacar baki tsakanin 'yan takara daga ɗaya zuwa biyu wanda aka samu nan da can, wanda ya so ya kawo wa harkokin jama'a tsaiko. Ya ce irin waɗannan cin mutuncin bai dace ba da tsarin demokuraɗiyya da ke baiwa kowa damar 'yancin faɗan albarkacin bakinsa. Sama da mutane 7,000 ne suka yi aikin sa ido a zaben da aka yi a Kamaru, ciki har da jami'ai daga ƙungiyar tarayyan Afirka. Bayan wasu sa'o'i da kammala bukin rantsar da sabon alƙalin kotun koli, shugaban Amurka Donald Trump ya zargi jam'iyyar adawa ta Democrat da shirya makircin tsige Brett Kavanaugh daga kotun kolin. Kavanaugh da ya sha da ƙyar kafin majalisar dattawan ƙasar ta tabbatar da shi sakamakon zargin da aka yi masa na yin lalata da wata mace a lokacin da yake ɗan matashinsa. Ya faɗa cikin zargin ƙarya da Democrat ta shirya masa, inji Donald Trump, kuma ya ce suna neman su tsige shi. Shugaban ya yi waɗannan kalaman ne gaban manema labarai kafin ya ɗauki jirgi mai saukar ungulu na shugaban ƙasar Amurka a fadar White House, kuma ya ce musguna da Kavanaugh da 'yan adawa suka yi za su ga sakamakon yin hakan a zaɓe da za a yi a sabon wata.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu bude taskawar rahotannin namu a jihar Rivers, Nigeria, inda rahotanni ke nuni da cewa matsalar fasa bututun mai na ƙara tsananta, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakili Lamido Abubakar Sakkwato ya hada mana.
Rundunar da ta soja ta shirya ta shidda da ke birnin Fatakwal, wato 6th Division a jihar Rivers, ta ce waɗannan barayin fa a yanzu sun kasaita matuka kuma ba sa jin kunyar kowa. Bisa la'akarin farmakin da ta kai na baya-bayan nan, farmakin da rundunar sojan ta kai shine kan wata maboyar kasuwar hada-hadar mai na sata, inda ta bayyana cewa ta riske wasu manyan motoci tanka-tanka su kimanin 16 da ke dakon lodin wannan man da asalinsa na fasa bututun mai ne da ake yi a same shi, sannan kuma a dafa shi a tace shi ta bayan fage. Rundunar ta ce wannan nasarar farmakin ne bayan ta samu wasu bayanai na sirri na cewar wannan kasuwa ta barayin mai nana a boye a wani yadi mallakar wani kamfani da ake kira Dekon Union Salt a birnin Fatakwal. Ga ma abinda mai magana da yawon rundunar sojan da ke jihar Rivers, Colonel Aminu Ilyasu, ke faɗi.
Why are we bringing the press for goodness sake? To come and witness this, is this something special? Something? No, but because the thing is becoming too daring.
Yace dalilin da yasa muka kawo manema labaru don su gani wa idon su badakallar satar mai shine kan cewar al'amarin ya bace sosai, domin yan satar mai din nan ba sa jin tsoron kowa a yanzu, kuma ko ba komai halayyar tasu ta shafe mu, ta shafe ku, kuma ta shafi kowa ma a Najeriya. Sannan kuma mutane da dama sun shiga cikin wannan harkar, kuma sun samu kuɗi na tar hankali ta yadda ma suna neman su fi karfin hukumomi, kuma yawancin gidajen mai na karbar irin wannan mai na sata ke ci gaba da bata injinan motocin jama'a. A yayin da rundunar ta sojan Najeriya ta kai wannan farmakin, tuni barayin na mai suka ranta a nakari, inda daga karshe ba kai ga kama kowa ba. To sai dai kuma rundunar ta sojin ta ce za ta kara tashi tsaye don shawo kan wannan matsalar da ke ci gaba da yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon kasa.
It affects each and everybody. They go and bring adulterated products, petrol, they put in the filling stations.
Wasu da ke cikin wannan halayyar ta satar danyen mai a yankin na Niger Delta mai arzikin mai ga abin da suke cewa.
It's hard for this bunkery to stop because development never dey for the state, and this bunkery now they sustain 80% of River State boys, and they reduce crime for the state.
Wannan wani matashi ne da bai so a ambaci sunansa ba, yana cewa ne da wuya matsalar fasa bututu mai ta daina a yankin mu na Niger Delta, saboda har yanzu ba mu da wani abu a ƙasa da za mu iya dogaro da shi a nan yankin mu na Niger Delta. Saboda haka mun dogara ne ga wannan satar man, don yana hana mu aikata wasu miyagun laifuka, kuma idan aka hana wannan satar mai kuma za mu gallabi jama'a.
Ku abin nan ba wai muna dan je ana zuwa ana fasa fai bane domin mu zalunci bayin Allah, a'a muna dan yi ne mu samu na tuwo. Amma mu dai ba fada muke da gwamnatin Najeriya ba, tunda mun san gwamnati yanzu da za ta bullo mana da hanyoyin da zamu ci abinci, zamu iya barin wannan harkar.
Matsalar masu halayyar fasa bututun mai a Najeriya don satar mai matsala ce da ke haifarwa kasar ta Najeriya asarar kimanin dala biliyan 1 a duk ranar Allah. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To daga batun albarkatun man fetur kuma sai harkokin tsaro a jihar Plateau, Najeriya, inda ake takun saka tsakanin rundunar soji da kungiyar yan jaridu ta jihar. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Shugaban kungiyar yan jarida ta ƙasa a jihar Plateau, Mr. Paul Jatau, yace batun dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin jihar Plateau ta sanya kananan hukumomin Jasta Arewa da Jasta Kudu ya sa sojoji na cin zarafin jama'a ciki har da membobin su.
Tunda sun saba suna zuwa gurin mu su tambaye membobin mu su je su taimake su su ga wannan aikin, ya kamata su gane cewa mu ba muna wani abu da zai bata musu aiki bane. Yadda su ma suna so zaman lafiya, haka yan jarida suke so ya zaman lafiya. Amma in sun fara musguna ma yan jarida, kuma mu ma sai mu zamu daina ma wasa labaran su.
Yanzu a yanzu mutun nawa a cikin yan jarida kuke ganin kaman an ci musu mutunci?
To yanzu dai Friday ne aka ci masa mutunci, amma kuma akwai shi Andrew Ajija da shi ma musguna mishi a nan tudun wada, wai sun ce da karfe 5:30 sun zo sun ce wai an fara coffee.
Wato kuna ba su barazanan cewa idan ba su daina cin mutuncin yan jarida ba za ku kauce ma daukan
labaransu.
Don tunda muna ganin kaman ba su ga amfanin aikin mu bane, shi yasa suna ma membobin mu haka.
Shi ma wani dan jarida da yayi karo da sojojin yace ya ziyarci abokin sa ne da misalin karfe 5:30 na yamma, amma jami'an tsaro suka nemi ci masa mutunci.
Sunana Andrew Ajija, na tashi daga aiki kamar tsakanin karfe 5:30 zani gida sai na rase agun wani abokina ta tudun wada. Muna sai ga sojoji suka soka mota suna kore mutane, mun kaman ko suna bin wani ne. Daga nan kawai sai muka ranzana muka tsaya gefe daya, sai suka zo su karan zini mu suna korin kowa. Wannan abun ya ta faruwa kowane lokaci in ka ji angwanin da ba irin manyan mutane, angwanin da akwai marasa galihu, za ga suna korin mutane a lokacin da ba kan kadi ba, suna sa mutane tsoro. Don a lokacin da suke yi wannan abun, na ga wata mata mai sai da atili ta gudu har ta shiga cikin ciyawa. Ba mu san ko ta ji ci ko ba ta ji ci ba. Kamar jiya dinnan na ga maka akwai wani wanda dan jarida ne, aka kama shi a cikin jama'a ran sati yayi kusan awa 28 a hannun sojoji. Sun kwace wayansu, sun ji mishi ciwo, sun yi mishi fada, kuma ya ji cin abinci ne a wani gidan cin abinci kawai.
Amma kana ganin kamar wannan zai shafi dangantakan ku ko hulɗan ku tsakanin ku yan jarida da sojoji?
Already ma ya riga shafi abun ai, don akwai wani abun da ya faru kwanakin nan inda ake ce ana neman wani sojan da ya har yanzu ba gan shi ba. Akwai wasu da suka je wurin ni bazan ya faru ya sunan su yanzu ba, suka je a ra'ayin su don su investigate su ga ko ma meke a ciki, ba su yadda ma su zo kusa da wurin ba. Bayan sun nuna musu ID card, sun nuna musu komai da komai, su yan jarida ne sun zo su gani da idanun su. Don ana kai mutane ne kawai yan jarida za ta tattara ku a kai ku abun da ka yi, za a ga muku ne kai ku tashi ku kuma sun asalin ma abun da yake faruwa a wurin ba. Aka kore su suka dawo, har ma wani ya doka hoto daga nesa suka bishi, sun karba shi wannan memory card, sun ce musu dole a wafi abun da suka doka.
Kakakin rundunar tsaro da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Umar Adam yace yan jarida da sojoji da ke aikin tsaro a jihar ya kyautu su sami kyakkyawan alaka don aikin tsaron kasa.
Dai kika gani sojoji sun je sun kori mutane tun lokacin da yi ba, to daga dukkanin alamu sun sami wato bayani ne sirri, ko wato wani lokaci sai kiga cewa mutane suna taruwa waje guda, watakila akwai wani abu da irin masu karya doka dai haka, dole ai kokari a samu a gyara shi. Amma haka kawai mutanen mu ba za su yi lokacin doka bai hawo ba sai su koran mutane da mu da su da kasa ake yi wa ai. To idan an samu dan wani sabani abu ne wanda shi yi za a iya gyarawa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Bari mu rufe taskar hotannin namu a jamhuriyar Niger, inda wasu rahotanni ke cewa kungiyar likitocin agaji ta kasa da kasa Doctors Without Borders ta goyi bayan wata jami'arta wacce hukumomin Niger suka kora daga kasar a makon da ya gabata saboda ta nuna damuwa kan yawaitar mace-macen yara a karkarar Magarya. Lamarin da ya sa dan majalisar dokoki mai wakiltar wannan yankin Alhaji Shafi'u Magarya ya buƙaci bangarorin su sasanta, kamar yadda za ku ji a wannan tirarsu da wakilin mu Suleiman Muni Barma.
Shi Hausa suka ce in bira da sata da wuda da gamshi. Harkar mace-mace a MSF a Magarya abinda muka sani lalle ana yin su. Ba a ce ba mutuwa tunda daman yara ne ake kawowa, wasu sun galabaita tukwana a kawo su. To wannan abin da ta faɗa ita akan aikinta ne, kuma kamar yadda minista ya faɗi su ma yalla sun yi bincike. Lalle ana mace-mace a MSF ɗin Magarya, amma muna so duniya ta san cewa MSF ɗin Magarya fa ba ɗaya ba ne da sauran the MSF da suke ƙasar nan. Babban guri ne, in kun diba daga Nigeria ana shigowa da ko ina saboda su da mun san frontier ne. Kenan bana da abin yayi kamari, lishillahi da tayi kamari, hal an hail gida suka kama makwabta don su kara karfafa gurin ajiye marasa lahiya.
Honorable, wai cece ku can nan da ake yi akan wannan maganar, ba wa ganin kamar zaka iya al'ummar Magarya ta goga musu sosan tsiya ko kuma baki ɗayan Nijar?
To shi abin zancen ai babu takaddama. Da zaran minista ya gewa shi abin da aka gaya masa ya ɗau mataki a kai, ya ce wannan baturiya da ta wallaha ta bar ƙasa. Ita ai a cikin maganganunta ko da akwai wanda take da gaskiya, akwai wanda take da kuskure. Saboda wannan aiki da suke yi suna ƙalƙashin babban likitan Magarya.
Me zai hana ku 'yan majalisar dokokin ƙasa ku kafa wani kwamiti domin ku je ku yi bincike, ku tantancewa kanku abubuwan da ke faruwa a matsayinku na wakilan al'umma?
duk wannan maganganun suka fito mun yi magana da wakilan MSF. Wannan abu bai zan matsala ba, su suna nan suna wa mutane magani. Ai, ko gwamnati ya san da zaman da MSF suke yi yana da amfani? Ai, ba gwamnati ya ce MSF ta tattara kayan da ta bar guri ba ne?
Amma kuma wasu rahotanni daga baya na cewa ai kungiyar ta MSF ta nuna goyon baya ga ita wannan jami'a Dr. An.
Ai, ba a ce a samfur a 100% ba ta da gaskiya ba. Amma yanayin yadda ta hutowa abin ne bai kamata ba. Babban abin da zamu hudi na karshe, ban ma san a ce akwai matsala tsakanin MSF da gwamnati. Dan mu muna so mu tabbatarwa da duniya a yanzu ban mu da wani babban proje a magariya wanda ya wuce MSF. Shekarun bayan an sha samun matsala, kuma mun sha shiga mu yi ruwa mu yi tsaki a gyara. Akwai lokacin da aka yi nuna musu ma kamar su nade kayansu, amma aka shiga aka gyara.
Yara annanana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta.
To a gaida malamai, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu ci gaba da hirar wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Bello Muhammadu Babura, tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO, wanda ya rike mukamai da dama a wannan hukumar da ma wasu ma'aikatu. A makon da ya gabata, bakon namu ya yi cikakken bayanin kansa, kuma hirarsu da Mahmud Kwari ya kai inda yake bayani akan manyan dalilan da yasa aka kafa wannan hukumar ta VIO domin duban lafiyar ababen hawa da lafiyar matuka da kuma lafiyar hanya ma dan kanta. A yau zamu tashi ne daga wannan tambayar.
Magana biya yau dinnan, a wace shekara ne aka kafa ta? Ban sani ba ko Allah bella zai iya tada shekara ta nawa yanzu.
A to lokacin da aka kafa ta dai ba zan iya sani exactly, ba zan iya dai harsashe dan na san lokacin da muka shiga mu ne third generation ko kuma in ce fourth generation. Bayan tura sun tafi aka zo aka kafa, aka sa aka samu Dahiru Allah shi kansa shine shugaba na farko dan Najeriya dan Kano. Daga nan kuma bayan ya bari shi kuma Malam Sani ya karba Malam Sani Gwarzo, bayan Malam Sani Gwarzo ya bari Hadi Aminu Abdullahi ya bari, to a wannan tsakanin na koma Jigawa ma. To amma na san dai ba za ta wuce wajen irin 1970s dai aka kama da kuma late, ita dai yanda mutane suka karba, wato ma'ana yan Najeriya suka karba,
yan kasa
suka karba,
an tura mulki mallaka.
bayan wajen 1960s
da ke karshen shekarun 1960
kenan. Yawwa, karshen 1960 a lokacin mutanen masu karba. To kuma
dan haka idan na fahimce ka za a yi cewa shi wannan ofishi na VIO ko hukuma ko ma'aikata ta VIO turawa ne suka kafa ta na mulkin mallaka.
Turawa ne suka kafa ta. Akwai wanda ake cewa kwandiriyar mu ma labarin su muka samu shine wanda ya fara kafa ta. Duk wani tsohon direba da ya kai shekara 70 ko 80 ko 90 ya san kwandiriya shine ya fara kafa nan wajen. Daga nan kuma wani ya zo Mr. Croft shi kuma ya hau. To daga nan wajen Mr. Croft din kuma sai man Dahiri hau. Man Dahiri Kano.
Aikin biyayya waɗannan kamar yadda ka fara haska mana shi ne kiyaye lafiyar al'umma, kiyaye lafiyar ababen hawa da tabbatar da doka da oda a kan sha'anin sufuri. Daga baya an kafa hukumomi masu nasaba da irin wannan kwatsam sai mutane suka ga suna aiki kamar na BIO ɗin. Sannan kuma a baya an ga kamar 'yan sanda ma suna taka rawa irin wannan. Yaya za ka bayyana alaƙar shi ita ma'aikatar VIO da hukumomi irin na bangaren 'yan sanda da su masu kina suna da wani bangare na kula da sha'anin sufuri da kuma ita kanta hukumar road safety da gwamnatin tarayya ta yi kusan shekaru 30 da suka wuce?
Yau, to kamar yadda ta fara faɗa maka, hususan ga abin da aka haɗa mu aka yi mu akan an gina mu ne akan mu tabbatar da lafiyar hanya da lafiyar motoci, mu zai dauke kaya mu tabbatar da cewa ba ta dauke kaya fiye da mizani ba, har ko mu take daukan fasinja ba ta dauke mutane fiye da yanda aka zayyana mata da dauka ba a dokance. Da kuma driver mu tabbatar yana da lasin da komai kafin ya hau mota, mu tabbatar yana da kuɗin haya kafin ya hau mota. To waɗannan abubuwan kamar yadda ke ga muka akan hususan akan sa aka yi mu, to mun zo mun samu kama mana aiki da 'yan sanda. 'Yan sanda a lokacin inda muke haɗuwa da su wajen idan motoci sun yi haɗari su zo mana da su mu kama su, amin duba su, mu ba su report abinda muke kenan. Dan a wani lokaci ma na taɓa ni na taɓa.
Tunda ku ne ƙwararru na sanin lafiyar ababen hawa.
Ƙwarai da gaske, saboda mun ne ƙwararru na sanin lafiyar ababen hawa. Albaran manta ba na taɓa zama shugaban a duba haɗari na Kano. Office ina ma a MTG yake lokacin. Yan motoci ne ake tara su kuma na ake zuwa in duba su in ba da report dina. Su suna da alhakin na zuwa su auno su ga irin yanda mota ta samu kanta haɗarin da samu kanta.
Irin yanayin haɗarin.
Yanayin haɗarin. Wato wajen taka birki da sauransu su suke ne duk da cewa mu ma a competent. Mu ma za mu iya bincika saboda duk wanda ya karatu mota ya san maganar speed da time da velocity da sauransu. Amma su ne suke da wannan hurumin na duba mota yanda abin ya kasance, mu kuma mu duba lafiyar ta a lokacin da ta samu hadarin. Za mu iya bada report din mu muka duba a lokacin idan wani abu ya faru kafin hadarin za mu iya faɗa. Wato ga misali a ce ko mota da an bata da breki za mu iya ganewa ce ko mota wani abu ya balle shi yasa ta yi samu hadari za mu iya ganewa. To wannan shi ne muke duba sannan mu ba da report akan wannan. Ka ba da report kuma daga nan su kuma su je jigar da aikin su.
Kenan idan a lokacin ma ya faru wani abu ne ya balle sannan ya haddasa hadarin za ku iya ganewa ko kuma a dama in ma ba shi ne haka ya sa ta faru?
Ƙwarai da gaske.
To a yau ma nan za mu dakatar da wannan hirar kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa, saboda akwai muhimman bayanai da za su taimaka wurin rage hatsarin ababen hawa wanda ita ce babban manufar wannan shirin. A madadin shi bakon namu Bello Muhammadu Babura da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da sauran ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yako Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma ya sake shigowa wannan karan da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Jamhuriyar Nijar wannan mako.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitar, wacce ta ruwaito cewa jagoran 'yan adawa Hamma Amadu da ke hijira a waje ya bankaɗo wasu bayanan fallasar da ke ayyana abinda ya kira yarjejeniyar Bani Gishiri Mbaka Manda, wacce a ƙarƙashinta tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Salu Jibo ya amince ya ba Isuhu Muhammadu damar lashe zaben 2011 yayin da shi kuma dan takarar na PNDS tarayya na wancan lokaci ya dauki alƙawarin gyara wa Janar Salu ya dare kujerar mulkin Niger a ƙarshen zaben 2021. Jaridar ta ce a ci gaban wannan tonan silili Hamma Amadu ya tabbatar da cewa ministan cikin gida na wancan lokaci Sisa Usman ne ya kurmata wannan labari. Jaridar Lanketer na cewa kawancan jam'iyyu masu mulkin Niger ya fara yunkurin farfado da ayyukan kwamitin sulhun ta rigingimin siyasa wato CNDP domin nazarin hanyoyin warware kikikar da ke barazana ga tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2021. Sai dai yan adawa na kokarin yi wa wannan yunkuri kafar angulu, saboda haka suka kauracewa taron na CNDP na baya-bayan nan, abinda ke gwada bakar aniyar kawancan jam'iyyun na FRDDR waɗanda alamu ne da ke nunin sun fi son a ja kwarya ta fashe, in ji Le Republicain. Jaridar Le Vanaman ta ruwaito cewa gwamnatin Niger ta nuna damuwa akan barazanar da mamayar leda ke yi wa kasar noma da kiwo a wannan lokaci da canjin yanayi ke kara kamari musamman a yankin Sahel. Jaridar ta ambato ministan filaye yana cewa akalla ton 1000 na leda ne ake amfani da su a kowace rana a birnin Yamai, mai yawan al'umma miliyan 1.5 kacal, lamarin da ke gurɓata muhalli har ma da iskar da jama'a ke shaka. Jaridar Le Sahel ta zo da labarin wata ganawar da aka yi tsakanin shugaban kasar Niger Isu Muhammadu da jakadan China a Niger, wanne ya gaya wa manema labarai cewa sun tantauna ne akan batutuwan da suka shafi albarkatun man fetur ɗin da China ke haƙowa a wannan ƙasa, sai kuma maganar manyan ayyukan gine-gine. Muƙarƙare sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info, wacce ta ce ƙasar Italiya ta yi wa Niger zubin kuɗaɗe miliyan 3 na euro mararan, waɗanda za a yi amfani da su domin inganta rayuwar 'yan gudun hijira da mutanen da ke cikin halin buƙatar kariya a yankunan Agadez da Yamai ta hanyar wani proje na musamman. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana Yusuf Baluka mai laida Zalalo a jihar Bauchi na kira ga matalakawan Najeriya. To, a zaɓai dai na fidda gwani a wannan lokaci da muke fama da shi a jam'iyyar mu ta APC. Allah ya ba wa shugaba Buhari shine dan takara. Sannan kuma a jam'iyyar PDP, Allah ya ba wa Atiku Abubakar Talatin Adamawa shine dan takara. To, ina kira ga dukkan talakawan Najeriya, ni ta neman abin da ya fi mana alkhairi, kada mu raja'a cewar sewa ne sewa ne. Shugaban da zai jawo mana alkhairi, Allah ya sa, shi ne mafi alkhairi a gare mu. To, shi ya kamata mu ta addu'a Allah ya bamu. Assalamu alaikum.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa takwarar aikinsa na ƙasar China a jiya Litinin cewa Amurka tana da babbar damuwa game da ayyukan China akan batutuwa da dama, ciki har da batutuwan take ƴancin bil'adama da kuma batun tekun kudancin China. Ya ce muna da saɓani akan wasu muhimman batutuwa, inji Pompeo yana faɗa wa ministan harkokin wajen China Wang Yi. Manyan jami'an guda biyu sun faɗa wa juna gaskiya kai tsaye, lamarin da ba a saba ganin irinsa ba a irin wannan ganawar wato tattaunawa akan harkokin diplomasiya. Wang ya zargi Amurka da ƙara tankiyan cinikayya da China, kuma ya ce Washington ta ƙulla wata hulɗa da Taiwan da wato wanda ya saba ma China.
To, a gaida na goma masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin noma tushen arziki. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shiri da bada umarni, har ma da injiniyan mu Alheri, ke muku fata alheri, ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.